بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت زماني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ينقوى مسلمي دسورة ينقوانا دالبان إلمي مسمى ما سمى جنا دهران حوصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجدد قديمك الله سبحانه وتعالى ديس حاكي فامو دعماد ومن حاكي حدوى cikin wannan littafi, cikin wannan fanni mai girma, fannin al-qawa'idul fiqhiyya, wanda a cikin sa ne muke karatu a cikin wato ka'idoji, wasu ka'idoji na ilimin fiqhu wanda za su taimake mu wajen fahimtar fiqhu mu, wajen haddace hukunce-hukunce da muka sani a cikin mabambantan littattafai da mabambantan babubbuka na addini. A karatun da ya gabata mun yi bayani takaitacce akan ma'anan القواعد الفقهية da bambancin sa da القواعد الأصولية. Kafin nan mun yi magana akan wasu mustalahat din, an bambance tsakanin su da القواعد الفقهية din da sauran waɗannan mustalahat din. A yau za mu ƙarasa cikin waɗannan mustalahat din da suke da alaƙa da wannan fanni. Bayan mun san menene القواعد الفقهية, mun ga bambancin sa da الضوابط الفقهية, da الكليات الفقهية, da النظريات الفقهية, da القواعد الأصولية, yanzu muna buƙatar sanin menene al-ashbah wan nazair da kuma alaƙansu da al-qawa'id al-fiqhiyya. Al-ashbah wan nazair, kalmomin nan dukan su kowanne yana da nasa ma'ana. Menene al-ashbah, menene an-nazair? Kalmar al-ashbah jam'i ne na ash-shabahu ko ash-shibhu ko ash-shabihu, saboda kalmar ana tana da wannan ash-shibhu wash-shabahu wash-shabihu, kaman al-mithlu wal-mathalu wal-mathil, kuma ma'anan su ma kusan ɗaya ne, duk da Imam Sayyubi ya bambance, duk da kuma wasu malamai suna cewa ma a'a, ai wato wasu kalmomi ne guda biyu waɗanda idan suka haɗu sai su bada ma'anoni daban-daban, amma idan suka rabu to kowanne na wakiltar juna. Irin su ne ake cewa idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jtama'a, wato idan suka rabu sai su haɗu, idan suka haɗu kuma sai su rabu. Abin da ake nufi da wannan shine idan suka haɗu ya zama an kawo wannan, an kawo wannan dukan su a waje ɗaya, to za a raba su. Wannan yana nufin wani abu daban, wannan yana nufin wani abu daban. Amma idan aka kawo ɗaya ba a kawo ɗayan ba, to anan kuma sai ma'anan su ya haɗu, kamar irin al-islamu wal-iman ne. Idan kaga an kawo al-islam kadai ko al-iman kadai, to suna wakiltar juna, ɗaya na nufin wannan, na nufin wannan, wannan na nufin wannan. Amma idan aka kawo biyun dukan su a waje ɗaya, aka ce aslamu thumma amanu ko aslamu wa amanu, to anan ana nufin kowacce tana da nata ma'anan ne daban. Almuhim, menene al-mathalu wal-mathilu wal-mithlu? Al-mithlu, kamar yadda al-Imam Sayyidi ya ce, shi yana nufin wato akwai kalmomi guda uku, akwai al-mithlu, akwai ash-shibhu, sannan akwai an-naziru. Yace to ai shi al-mithlu shine abin da ya zama iri daya kwata-kwata, komai da komai iri daya, kaman dai kofi ne na wannan, kofi ne na wannan, shine ake ce masa mithluhu tamaman bi tamam. Har malaman hadisi su ma suna irin wannan abin, suna cewa idan kaga a hadisi an ce an kawo isnadi aka ce fa zakara nahwahu, wani hadisin kuma aka ce fa zakara mithlahu, to akwai bambanci anan. Idan aka ce mithlahu ana nufin lafazin da komai da komai iri ɗaya ne, amma idan aka ce nahwahu to ba ana nufin iri ɗaya din bane, ana nufin ma'anan su ne ɗaya. Akwai bambance-bambance a cikin lafazi da wasu abubuwa. So haka ma anan malaman nan suke ce al-mathilu al-mithlu, abinda ake nufi da shi shine idan suka zama sun yi kama iri ɗaya. Shi kuwa ash-shabihu ana faɗin shi ne idan ya zama sun yi kama a mafi yawan sifofinsu, amma ba a dukkan sifofin ba, sai a ce haza yushbihu haza, sun yi kama amma ba a dukkan sifofinsu ba, amma a mafi yawan sifofinsu sun yi kama, shine za a iya ce masa shabihu. Amma an-naziru kuwa, to shi ana nufin suna da wata kama ce irin wani ɗan sashi na kama, ba shi ne mafi yawa ba, ba shi ne rabi ba, wani waje ne sun yi kama a sauran abubuwan kuma ba su da kama gaba ɗaya, sai a ce masa an-naziru. Shi yasa za ka ji wannan misali سياسي أرسل هذا الرئيس كلم هذا الرئيس نظيره السوداني وتوانا شجران كسر يا إما جرى نظير أنسى نكسر السودان كون نكسر كذا كون نكسر كذا وانا جانا نفهم سواء دوانا شجران كسر دوانا شجران كسر سني كما أسيف شجران سي كأي أما سورة سيفوفي نسونا كون كمان كمان فسكا كون هالي كون ياري كون وان أبو دكة بس كمان بقى وان أبو غير كأي سياسة كسر النظير بعد الشبيه بقى ko al-mithlu ko al-shabi ko al-mathil wannan kenan to anan ina meye ma'anan wannan a wajen malaman fiqh su kuma malaman wannan kalmar al-ashbah wa an-nazair a wajen malaman fiqh shine wato wasu mas'aloli ne wadanda a fiqh suke kuma suna kama da juna sosai sosai har wasu suna ganin cewa kaman abu daya ne sai malamai su zo su ce a'a akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu sai su faɗa bambancin nan sai ya zama an bambance wato al-ashbah wa an-nazair kokari ne na fitar da wasu matsalolin na fiqh wanda suka yi kama da juna amma akwai wasu ƴan ƙananan bambance-bambance sai a fito da su ana bayanin su ana bambancewa wannan ilimi ne mai zurfi wanda yana da wahalan ganewa yana da faɗi sosai sosai wasu sun yi rubuce-rubuce a kansa da yawa ana cewa wannan ya samu asali ne daga magana na sayyidina Umar radiyallahu anhu warda inda a cikin risalar da ya aika wa al-Imam Abu Musa al-Ash'ari a cikin littafin yana cewa al-fahm al-fahma mimma fi kitab fima fi kitabillahi afwan al-fahm al-fahma fima yahtaliju fi sadrika mimma lam yablugha al-kitab wa sunnah i'rif al-ashbaha wal amthal thumma qis al-umur 'inda dhalika wato yace masa al-fahm al-fahma ka kula ka fahimta kai kokari sosai wajen fahimta da abin da ke zuwa a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai bakin kokarin ka wajen nuna fahimtarka kai bakin kokarin ka kuma wajen idan mas'ala ta zo maka ka fahimce ta da kyau i'rifil amsal wal ashbah ka san mas'alan nan da aka kawo maka shin a cikin alqur'ani akwai wacce tai kama da ita ko al-ashbah ko kuma wanda wato wanda take kama da ita gaba daya kuma misali hukuncin baiwa mace ya zo a cikin alqur'ani ga kuma na bawa an kawo maka wannan kaga yayi kama da amsal ne to sai ka ce to akwai irin wannan alqur'ani in babu sai ka je ashbah wanda sun yi kama a mafi yawan sifofin su amma ba su yi kama a gaba daya ba kamar misali tsakanin musulmi da zimmi musulmi da zimmi akwai hukunce-hukunce da yawa da suke haduwa da juna amma akwai inda suke rabuwa to idan baka samu amsal ba sai ka je ashbah yace thumma qisil umur inda zalika idan ka sami wannan sannan sai ka iya yin kiyasi kai kiyasi akan abin da kake da shi din kiyasin abin da kake da shi din nan akan abin da ya gabata cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace masa idan haka duka kai wannan kokarin to ka kuma yi kokarin fa'amil ila ahadha ila Allah wa aqrabaha ila al-haq yace idan kayi wannan zai yiwu ka sami rudani shin wannan wani babi zaka sashi a babin wannan bangaren ne ko wannan bangaren ne wato yayi kama da wayansu abubuwa guda biyu to anan wajen abin da zaka yi shine ka duba ka gani wanne ne zai fi yardar da Allah subhanahu wataala wato kai ihtiyati kenan sannan wanne ne yafi daidai da hukuncin Allah subhanahu wataala wanne ne wanda dalili ke taimakawa wajen wannan hukuncin sai ka koma zuwa gare shi ka bada shi anan malamai suka ce wannan hadisin wannan maganar nan na sayyidina Umar da sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ya tattare abubuwa darussa masu yawan gaske wanda shine abin da al-ashbah wa an-nazair gaba ɗaya yake magana akai a farko yayi magana akan cewa ka kula da al-ashbah al-amsal wa al-ashbah wannan kuma yana nufin cewa ne ainihin kiyasi da muka sani wato ainihin kiyasi shine idan ka sami abu matsala guda biyu daya yazo da nafsi daya ba nafsi kuma ga illan su ya hadu waje daya sai ka dauki hukuncin ka dauki wanda bai da hukuncin nan ka bashi hukuncin wanda ke da hukunci din nan sai ka basu hukunci daya wannan shine magana juz'i na farko na maganar sayyidina Umar radiyallahu anhu juz'i na biyu kuma yace masa idan hakan aka sami rudani kai tunanin wannan zaka nusarta shi zaka hada shi da wannan ne ko zaka hada shi da wannan to aka ce anan sai ka duba wanne zai fi dacewa da yardan Allah wanne zai fi dacewa da hujjojin dalili wannan kuma yafi kama da kiyasu shaba wanda duka waɗannan biyun idan suka hadu shine zamu sami al-ashbah wa an-nazair wannan shine a takaice abin da al-ashbah wa an-nadha'ir yake nufi. Wato misalin wannan yayi kama da misali inda idan aka kashe bawa, malamai suna ba da misali da wannan, idan aka kashe bawa mene hukuncin abin da za a mutum ya kashe bawa, mene hukuncin wannan abin? Idan mutum ya kashe ɗa, an san zai biya diya ne. To idan kuma bawa ya kashe fa, diya zai biya koko me zai biya? An sani idan ya kashe bawa, idan ya kashe ɗa zai biya diya, idan ya kashe dabba misali ya kashe raƙumin wani zai biya shi wannan raƙumin ne kawai. To shin bawan nan da aka kashe za a hada shi da layin ɗa ne mai ƴanci, koko za a hada shi da layin wani dabba ne kamar raƙumi ko wani abu haka dinnan? Saboda yana kama da waɗannan abubuwan guda biyu. Yana kama da mutum ɗa saboda sifofinsa gaba ɗaya na ɗa ne, kuma akwai wasu hukunce-hukunce a cikin shari'a wanda ake baiwa ɗa, an riga kuma an bashi, ya wajaba a kan shi ya sallah, ya wajaba a kan shi ya azumi, ya wajaba a kan shi wasu abubuwa da yawa. Sannan kuma ta wani hanyar, ta wani mahangan kuma yayi kama da kaya ko dukiya, saboda ana siyan shi, ana sayar da shi, ana aron shi, ana hayan shi, ana irin wa'innan abubuwan, sai ya zama ya kama da dukiya. To wanne za ka ɗauka kai hukuncin, ka bashi hukuncin? Wannan shine abin da ilimin al-ashbah wa an-nadha'ir yake koyar da mu. A gurguje za mu je zuwa ga kalman al-furuq ko musalahin al-furuq, duk da lokaci ya ƙure. Amma al-furuq menene take nufi? Al-furuq yana da alaƙa sosai da wannan al-ashbah wa an-nadha'ir ɗin. Tun daga kalman al-furuq za mu ga cewa kalmar tana nufin jam'i ce ta al-farqu, shi kuma al-farqu shi ne yake nufin bambancewa, bambance tsakanin abubuwa guda biyu. Malamai wasu suna cewa al-fiqhu ma huwa illa jam'un wa jam'un wa farqun, fiqhu gaba ɗaya shi ai haɗawa ne da rabawa, abin da take rarrabe ka tattaro su zama waje ɗaya, kai al-qawaid al-fiqhiyya kenan. Ko kuma abin da suke a haɗe ɗin ka ce a ba haɗe suke ba, a rarrabe suke yi, sai kai rarraba su sai ya zama al-furuq. Wato tsakanin al-qawaid al-fiqhiyya da al-furuq wato wasu kaman akasin juna ne. Al-qawaid al-fiqhiyya yana son ya tattaro wasu abu ne waɗanda sun yi nesa sun rarrabu da yawa, sai ya ce to bari mu haɗa su waje ɗaya cikin ƙa'ida ɗaya. Shi kuwa al-furuq yana so ne ya ce maka ga abubuwan nan guda biyu ko guda uku ko sama da haka, mutane suna ganin su iri ɗaya ne, amma ni ina ganin cewa lallai ba iri ɗaya bane sai in bambance su. Misali hukuncin ruwa, idan aka zuba masa ƙasa a cikinsa, ƙasa a ƙayar da muka sani ƙasa abu ne mai tsarki, haka nan turare da zuma da sauransu duk abubuwa ne mai tsarki. To idan da za ka zuba ƙasa a cikin ruwa, sai ƙasan nan ya canza wa ruwan nan launi, ko mun sani duk abin da ya canza wa ruwa launi yana canza shi daga tsarkinsa, daga tsuhuriyansa zuwa tsahiriya. Wato da yana mai tsarki ne, tsarkakewa ne, sai ya koma mai tsarki kadai. To amma akan ƙasa sai aka ce a'a ba zai bata masa tsarkinsa ba, yana nan mai tsarki ne, tsarkakewa. Sai aka ce amma kuma idan na mutum zai zuba zuma a cikin ruwa, zuman nan ya canza wa ruwan nan launi, ko ya canza masa ɗanɗano ko wani abu cikin sifofinsa guda uku ɗin nan, zai canza daga tsahiriya daga tsuhuriya ya koma tsahiriya. Wato ya tashi daga mai tsarki mai tsarkakewa ya koma mai tsarki kadai. Za a iya amfani da shi cikin al'ada, ba za a iya amfani da shi cikin ibada ba. To me yasa aka bambanta? Wannan shine al-furuq. Sai su ce maka ai shi at-turab, wato ƙasa da muke gani, ya haɗu da ruwa wajen ana amfani da su dukansu wajen tsarkakewa. Kaga ana yin alwala, idan ba a sami ruwa ba kuma ana yin taimama. Kenan da ƙasa da ruwa dukansu dangi ɗaya ne. To ko da ɗaya ya canza wa ɗaya launi babu matsala a ciki. Amma za'afaran ko zuma ko wani abu daban wanda yake mai tsarki ne, idan ya canza wa ruwa launi ba za a tafi a kansa ba. Haka irin wannan suna da yawan gaske sosai sosai. Waɗannan su ne ake cewa al-furuq. Akwai misalai da yawa, amma saboda lokaci za mu tsaya a nan zuwa karatu na gaba. Insha Allah za mu shiga cikin ainihin maudu'in karatunmu insha Allah. Yanzu mun ga menene al-qawa'id al-fiqhiyya, sannan mun ga waɗannan musalahatun wajen guda shida zuwa bakwai waɗanda suna da alaƙa da al-qawa'id al-fiqhiyya, amma ba iri ɗaya ba ne, suna da bambanci. Mun yi al-dawabit al-fiqhiyya, mun yi al-kulliyat al-fiqhiyya, mun yi an-nazariyat al-fiqhiyya, mun yi al-qawa'id al-usuliyya, mun yi al-furuq, mun yi al-ashbah wa an-nadha'ir. Wa'innan duka mun san su alhamdulillah daidai gwargwado. Yanzu abin da ya rage mu shiga shine, yanzu daga ina ake samu al-qawa'id al-fiqhiyya dinnan? Wannan karatu ne zaman kanshi. sannan kuma menene karfin hujja shin mutum zai iya kafa hujja da alqawaid alfiqhiyya dinnan ko ba zai iya ba wannan da wasu abubuwan da yawa duk za su zo cikin karatunmu na gaba har da bayani akan tarihin yadda alqawaid alfiqhiyya dinnan ya gangaro har zuwa gare mu nan zamu tsaya zuwa karatu na gaba insha Allah zamu yi wa'annan abubuwan da na faɗi da fiye da su insha Allah da fatan Allah ya hada mu lafiya ya kuma ba mu ikon fahimtar abin da muka saurara aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-aliyyal azim li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.